الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت بأن الله تبارك وتعالى بدك من الانجينيه Muhammad lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata shine dangane da yi da mutum yi menene zaka yi na zancen mutum a ce kai da shi kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu haka sai da ya bayyana mana hakikanin yi da mutum a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa shin kun san me ake nihi da algiba yi da mutum dan Allah yace zikruka akaka bima yakra ambatan dan uwanka da zaka yi game da abin da yake ki yake kyama duk lokacin da zaka bada labari game da dan uwanka abin da yake ki yake kyama to wannan kai da shi duk abin da ka san yana kin abu yana kyamar sa to idan ka fada a bayan idan shi kai da shi idan ku kace ni bana tsoron shi a gaban shi ma sai in fada to wannan kuma yafi girma ke ta mutunci ne na musulmi saboda wulakanta musulmi haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi hasibi mir'in min ash-sharri an yahkira akahu muslim ya ishi mutum ga sharri da mugunta wato shine wulakanta dan uwan sa musulmi domin duk wanda zai ce bana tsoron sa a gaban sa ma sai in fada to wannan wulakantawa ne da ke ta al'umma to dan haka kasancewar shi da mutum abu ne wanda Allah ya haramta mana da nassi na Al-Qur'ani kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wala yaghtab ba'dukum ba'da kada wato junan ku yayi radar juna ma'ana kada junan ku ya ambaci juna da abinda yake ki yake kyama Ubangiji ta'ala sai yake cewa ayuhibbu ahadukum ayya akula lahma akhihi mayitan fakarihtum nan misali ne Ubangiji ta'ala yake sanya mana game da yi da mutum domin abu ne wanda ya kai matukar nuni Ubangiji ta'ala yake cewa shin yanzu dayan ku ya so wato a ce ga dan uwan sa nan bayan ya mutu a gasa a kawo a aje masa cewa ya sa gaba ya ci ba ma yana mace ba yana raye ma ba za ka ce ba balantana kuma a ce wannan dan uwanka ne kuma bayan mutuwarsa a yanki namansa a gasa a kawo maka a ce ka ci wannan Allah yana nuna mana matukar muni game da yi da mutum dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai sun wuce a lissafa a takaice abinda muke so mu gane in aka ce yi da mutum shine ka ambaci mutum da abin da yake ki yake kiyama, duk abin da ka san yana ki yana kiyama, to haramu ne ka fada. To dan haka, amma akwai wuraren da yi da mutum aka toge wurare ne kamar kusan guda 8, an gane ku, wanda wani lokaci mun dan yi bayani a kai, wanda anan in ka ambaci mutum da abin da yake ki yake kiyama ba ka yi shi ba. Bai da mutum bane, wai mutum ya maka abin da ba daidai ba ka gaya ma wani, kana ba da labari ne dangane da abin da aka maka wanda bai dace ba. Wannan ba a kiran shi yi da mutum, duk da cewa wasu malamai suna daukan shi akan yi da mutum, amma yana daga cikin abin da aka toge na fuskoki guda 8, shine ake cewa at-tadhallum, kai kukan an zalunce ni. Duk lokacin da zaka faɗa wane ya mun kaza, to wannan ba a kiran kayi da shi, saboda ka kai kukan abin da ya maka ne na rashin dacewa.
Shin ba da labari shi ma yana kamar mutum ka ba da labari shi
ma? Kamar kaka ka ba da labari?
Kamar misali tarihi da ake ba da wa.
Kamar wani irin tarihi?
Kamar misali yanzu da ake tarihi a ce, misali yanzu na san wane kaza.
To kenan baka fahimci ba abinda ake nihi. Abinda ake nihi yi da mutum ka ambata dan uwanka da abinda yake ki yake kyama. Yanzu in zaka bada labarin mutum game da wasu ayyuka da yi na kwarai ko wasu abubuwa wanda babu yabo babu fallasa a cikin su, ai ba za a ce kai da shi ba. Kenan duk abinda akwai fallasa a cikin shi ka ambata a bayan idan mutum ka bada labari, wannan shi ne yi da mutum. Ina amma don tarihi da za a bada, wane ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, abubuwan da ake zanawa abubuwa ne na yabo, wannan ba a kiran shi da mutum. Wannan ana kiran kenan yabo ne kake a kan abubuwa na alkhairi da mutum ya gabata a rayuwar shi. Wannan shi kuma abu ne wanda an so, duk wanda ya yi aiki na alkhairi a fito a fada. Wannan zai iya ƙara ma wasu ƙarfin gwiwa su ma su yi irin abin da yi, kuma shi in yana raye, wannan zai ƙara masa ƙarfin gwiwa akan ci gaba da wannan aiki na alkhairi, kamar yadda akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haka, na in mutum ya yi aiki na alkhairi, to abin da ya kamata a yabe shi a ƙara masa ƙarfin gwiwa, amma kada a yabe shi a gaban idan shi, saboda yabo a gaban idan mutum haram ne. Sai in an amuntu game da jiji da kai, in har an amuntu game da haka, to wannan ba laifi. Don haka Aisha Allah ya kara mata yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da wata mata a cikin gidansa, sai yake tambayar Aisha, wannan kuwa ce ce? Sai Aisha ta ce masa, haula kenan bintu tuwai, wuni azumi kwana sallah. Manzon Allah sai ya ce, mahaya Aisha, ja bakinki ki kyale. Sai manzon Allah yake cewa, alaikum bima tudiku, ku nazinci abinda za ku iya na ibada, Ubangiji ta'ala baya kosawa sai kun kai lokacin da kuka kosa. Ma'ana kosawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya yanke rubuta ma bawa sakamakon lada a lokacin da ya daina aiki. To a shahida anan, malamai suka ce Aisha ta yabi wannan mata a gaban idanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace maza ta ja bakinta ta kare. An gane ko? In an amuntu game da jiji da kai, to ba laifi bane a yabi mutum a gaban idansa. To amma ta ina kake da tabbas in cewa jiji da kai ba zai shiga cikin tunaninsa ya ringa ganin sai shi, in ba shi ba ba wanda zai yi. Wanda daman shi jiji da kai yana kasancewa in ma ta fuskar fada ko aiki, kaga cewa in ba kai ba ba wanda zai iya fada, ko kuma aikin da kai ba wanda zai iya yi in ba kai ba, ko kuma ka ringa ganin naka yafi na kowa. In zance ake, ka ringa ganin kafi kowa iya zance, ba wanda zai yi bayani bayanin da zai gamsa sai kai. To wannan duka nau'i ne na jiji da kai wanda haramu ne.
kamar an ya kasance yi da mutumin kin kamar wani ne ya tambaye ka wani rasani haka ce kamar wannan mutumin shi ne nake so zan baiwa iyata ko ko shi ne nake so zan baiwa gidana ya
kawo wannan shi ma yana ɗaya daga cikin fuskoki guda takwas wanda aka toge mutun ya kawo maka shawara wanda ya zo yana son iyata an gane ku ko kuma ya kawo maka shawara na ga wance ina so to anan dole ka fito gaskiya ka gaya masa hakikanin al'amari baya halatta ka rufe wani abu iya abinda za ka yi sai ka faɗa masa gaskiya ko kuma in mai hankali ne da lura sai ka ɗan yi dungu ba sai ka fito ka yi tafsiri bayani daki daki shi dai kamar misali in mai hankali ne ya ce maka na ga wance ina so sai ka ce ba wane ina baka shawara i gaba in ka ga wata ka kawo min shawara wannan barta to wannan in ka san mutumin da zai iya fahimta ne to a wannan lokaci ba sai ka masa bayani daki daki akan yanda ka sani game da al'amarinta an gane ko dalilin da yake nuna cewa wannan yana daga yi da mutum wanda aka tuge duk wanda yazo ya nemi shawararka wane yana son diyata yaya ka gani ko kuma wane yazo yana so na yaya zaka ba yaya ka gani game da wane menene dabi'un shi da halayensa ko wane naga wane yana so mu hada wata mu'amala ta kasuwanci yaya nene dabi'unsa da halayensa yaya ka gani ko wane yazo ya tambayi gidana yana son ya shiga haya yaya al'amarinsa yake to anan duka ba laifi bane ka fito kai bayani dalili akan haka shine hadisin Fatima bintu Qais Allah ya kara mata yadda wanda lokacin da take cikin idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kin gama idda ki sanar da ni a lokacin da ta gama idda ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya umarce ta sai take ce masa ya rasulullah akwai wasu bazawarai guda biyu kowa ya kawo takarar shi akwai Muawiya ibn Abi Sufyan sannan akwai Abu Jahm ya rasulullahi me zaka bani shawara game da su manzon Allah sai yake cewa da ita amma Muawiya fa su'ulu kullu malala ki san da cewa shi dai Muawiya talakkani ba shi da dukiya me ake nihi ba shi da dukiya a ba shi da dukiya wadatacciya wadda za ta ishe shi ya rike mace an gane ba ana nihi ba cewa sai mai dukiya za a aura masa diya don dole ne aure sai da dukiya wadda za ka gabatar da ita a matsayin sadaki kuma kana da dukiya ko kana da sana'ar da za ka iya rike mace shi ne manzon Allah ya ce mata amma Muawiya fa su'ulu kullu malala ki san da cewa shi dai Muawiya talakkale ba shi da dukiya sai ya ce wa amma Abu Jahm fala yadau la asa'an atiki shi Abu Jahm manzon Allah ya ce baya sauke sandarsa daga wuyan shi a wata riwaya ya ce fa darrabul linisa mutum ne mai yawan dukan mace daga ta masa ba daidai ba to za ta san abin da zai biyo baya wanda shi ma dai wannan tabi'a ce wadda take abin ki abin kyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi yake cewa duk wanda ke dukan mace ce ba fiyayye bane daga cikin ku ba fiyayye bane daga cikin ku to dan haka kaga wannan kowanne manzon Allah ya ambata shi da abin da yake tattare da shi na aibi kuma shawara ce aka nema wanda wannan yana matsayin yi da mutum amma yana daga cikin abin da shari'a ta toge in ka faɗi laifin mutum a lokacin da aka nemi shawara taka to wannan ba laifi bane wannan domin nasiha ce min babin nasiha ne shi wanda ya nemi shawara yana buƙatar kai masa nasiha ka gaya masa gaskiya ka nuna masa abin da ya dace to dan haka baya halatta ka rufe masa to wannan yana ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa daga cikin yi da mutum akwai waɗanda shari'a ta toge a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na 64 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hani ga duk wanda ke sayar da dabobi cewa Allah ya haffi da ibila ibila wal bakara wal ganam wa kullu muhaffala, wato cewa duk mutumin da yake sayar da dabobi kamar ragumi, kamar shanu, kamar kankanan dabobi sune tumaki da awaki, to kada ya musu dura. Ni ake nihi da dura a nan, ko kuma mu ce dure shine a daina tatsar dabba mai nono a samu kwana da kwanuka domin nono ya taru a cikin hanzar. Wannan ba suna yin shi ne idan ana so a kai dabba kasuwa a sayar, saboda da zaran mai saya ya zo zai ga hanza a ciki, wannan zai iya zai ruɗe shi ya sayi wannan dabba, sai bayan ya je ya tatsa a farko ya samu nono mai yawa, in ya tatsa sai ya ga bai kai ba rabin abin da ya tatsa na jiya, washe gari in ya sake tatsa sai ya ga bai kai rabin abin da ya tatsa. To so da yawa makiyayan dabobi abinda suke sai su daure wato hanzar, nono ya taru a hana dan ya sha, idan nono ya taru sannan sai a kai wannan dabba kasuwa. To wannan dabba ita ce ake kiranta da al-musarra, yin haka shine ake kira da at-tasriya, ma'ana tsare nono a cikin hanzar dabba domin ya taru, domin a rudi shi wanda yake nihin saya. To dan haka malam sai ya ce wa kullu muhaffala, hakanan dukkan wata dabba kai koda ba dabbar da ake ci bace baya halatta mutun yayi, baya halatta mutun yayi. Shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tusarru li ibila wala ganama, manzon Allah yace kada kuma wato raƙumma da kankanan dabobi wato shine dura kenan, taguwa ko tinkiya ko akuya kar ku musu, wato irin haka shine a daina tatsa kwana da kwanuka domin a rudi mai saya. Sai ya ce famani buta a haba abu, duk wanda ya sayi dabbar da aka mata dura bayan ya tatsa ya ga sabanin yanda take, fa innahu bi khairin nazaraini, manzon Allah ya ce yana da wato biyayye daga cikin ra'ayi biyu, annabar ma'ana ra'ayi, ya tsaya ya diba ya ga abin da ya fi dace masa. Fa innahu bi khairin nazaraini, ma'ana yana da zabi daga cikin ra'ayi biyu, ba'ada an yi hatali ba bayan ya tatsu wannan dabba, in sha'a amsaka, ra'ayi na farko manzon Allah ya ce in ya ga dama ya rike ta ya dau hakuri kenan an bugi hancinsa an cuce shi, wa in sha'a raddaha wasa'un mintan wasa'in mintan, in ko ya ga dama manzon Allah ya ce ya mayar da ita tare da tiyade ta da binu. An gane ko in kaga bata maka ba, to abinda zaka yi sai ka samu tiyade ta da binu. A riwaya da ta zo na gaba shine yace wasa'an min ba'ali, wato da tiyade ta abinci, sa'i shine mudu hudu kenan, kamar misali gurgudan abin da ya kai kusan kilo uku amma bai karasa kilo uku ba, in ma na dabino ko na hatsi ko na dawa ko na shinkafa ko abin da ya kama da haka, mutum sai ya maida ma mutumin da dabbar sa da wannan tiya daya in ya so ya karbi kudin sa. To wannan zabi da aka bada na cewa ka zaba abin da kaga ya fi dace ma, ko ka rike dabbar ko ka maida ta tare da tiyade ta abinci ko ta dabino a baka kudinka, wannan iya zuwa kwana uku ne, kamar yadda a waccan riwaya ta Ibn Sirin yace wasa'an min qa'amin wa huwa bil khiyari thalathan, yana da zabi tsawon kwana uku, idan aka wuce kwana uku to baka da yancin da zaka maida, saboda duk dabbar da aka mata irin wannan wato magudi kenan kafin kwana uku mutum yana iya ganewa. Misali yau yini na farko da kata za sai ka samu litir biyar, washe gari ka samu bai wuce ba litir biyu zuwa uku, jibi da wuya za ka samu litir ɗaya ko ɗaya da rabi, kenan a wannan lokaci za ka iya gane cewa dabban nan akwai wata illa tattare da ita. To iya zaɓin shi ne tsawon kwana uku. Wannan kuma bai takaita ba ga dabba, duk abinda a cikin misali gurgudan kwana uku za a iya jarraba shi, in kasancewa akwai wata illa da aka masa to anan in ya bayyana kana iya maidawa ka karbi kudinka sai ka maida da gwalgwadon amfanin da kai da wannan abin da ka saya an gane ko da gwalgwadon kenan amfanin da ka saya wanda so da yawa zaka ga abubuwa ana musu irin wannan hainci ana yin haka duk da cewa a lokacin da ba a ci gaba ba lokacin baburra suna da karanci idan mutum yana son ya sai da babur sai ya zo sai ya yanka silindir din idan aka yanka shi zai dau karfi wanda yake na fitar hankali wannan karfi duka tsawon shi wasu yan kwanuka ne daga yayi sai ya yi kasa daga an je an buda sai aga cewa silindir din ba standard bane ba kenan an yanka shi ya fara ciwa to misali aka sayar ma da babur a matsayin cewa standard ne ba a yanka ba silindir din shi bayan ka zo ka hau sai ka samu cewa a ce an yanka shi to wannan IB ne kana iya maidawa da iya gwalgwadon abin da kai amfani da shi sannan ka karbi kudinka in kuma ka so sai ka rike shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajje mana ka'ida duk dabbar da aka mata wannan dura aka daina tatsarta kenan in mutun ya saya bayan ya tatse ta yini dai yini biyu ya ga sabanin yanda yake ni to anan kenan sai ya mayar da ita tare da tiya daya ta abinci ko mu ce ta dabino kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan in ma tiya daya ta dabino ko tiya daya ta abinci domin mu anan in aka ce dabino duk da cewa alhamdulillah akwai shi amma dabino anan ba abinci bane ba amma su a can abinci ne dabino abinci ne kenan sai ka mayar da wannan dabba in a iya kwana uku ne kafin a wuce kwana uku kenan ka karbo kudinka za mu tashi babi na gaba qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun insha'a radd al-musarrah wa fi halbatiha sa'un min tamr qala haddathana muhammad ibn amr qala haddathana al-makki wa ibn ibrahim قال اخبرنا ابن جريج هو المكي انه قال اخبرني زياد هو ابن سعد الخراساني ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر مالم الله يجي كانسا كي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa duk mutumin da ya sayi dabbar da aka mata dura insha Allah raddaha in ya ga damar mayar da ita to ya halatta mayar da ita ya karbi kudin sa amma fa in zai maida malam yace wa fi halbatiha sa'un min tamr game da tatsar da yi mata to akwai sa'i ɗaya na dabino a kansa dole ne ya mayar tare da shi wanda wannan babi shine ya kamata a ce mun tsaya a darasi da ya gabata illa kasancewar lokaci ya tafi domin cikon bayani ne akan wancan babi da ya gabata shine anan malam kenan yake nuna ba maidawa da wannan kenan sa'i ɗaya na dabino ko na abinci wajibi ne shine yace wa fi halbatiha sa'un min tamr kenan game da tatsar da yi mata wato zai mayar da sa'i guda na dabino allam anan wato in ma kai masa sukun ka ce wa fi halbatiha ko kuma ka ce wa fi halabatiha kama allamun kin fatha idan aka ce halba wato shine tatsa kenan wa fi halabatiha in aka ce halaba kenan abinda aka tatsa kenan shine nuna game da nunan da aka tatsa kenan maimakon sa shine sai mutun ya maida kenan sa'i ɗaya na dabi don haka shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa in zaka maida da nunan da ka tatsa da tiya ɗaya ta dabino gaba ɗaya zaka maida saboda caye anan tatsar aka ci kaga ba nonan ba ba halaba ba ca kai wa fi halbatiha kenan shi wannan tatsar da kai ma ka bata wahala ita dabbar nonon da ka tatsa dole zaka tare zaka da shi da tiya da ita da biyun zaka maida illa kasancewar jumhur malamai suka ce a tiya ɗaya ta dalilin da aka dura maka ko ta abinci madadin kenan nonon da ka tatsa kai amfani da shi shine zaka maida masa maimakon wannan ko ya kai litir 10 to iya tiya ɗaya ta dalilo ita ce zaka mayar masa to shine anan malam sai yazo da hadisin sabit wato maulani na Abdurrahman ibn Zaid an gane ko shine Sabit ibn Iyab wato yake ba kenan almajirinsa Ziyad labarin cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ishtara ganaman musarra duk wanda ya sayi dabba wanda aka mata dura lafazin ganam wato ismu da jins ne ya hada tinkiya da akuya kamar yanda in kace sha shi ma ismu da jins ne tinkiya da akuya amma ita tinkiya sunanta na musamman wanda yake banda da ita shine abban ita kuma akuya shine alma'az to shine yace manishtara ganaman musarra duk wanda ya sayi tinkiya ko akuya wadda aka mata dura ko mu ce dabbar da aka mata dura domin bai kebanta da su ba hatta da ragumi ko saniya suna ciki fa hatta labaha manzon Allah yace ya tatsu wannan dabba bayan ya tatsa sai ya ga cewa an yaudare shi fa in radiyaha amsakaha manzon Allah yace in ya ga dama ya ga zai iya rike wannan dabba manzon Allah yace amsakaha ya rike ta wa in saqidaha in ko ya ga baya bukatar wannan dabba kenan ya fusata akan cewa an cuce shi manzo Allah yana nihin kuma ya mayar da wannan dabba ya karbo kudin sa manzo Allah yace fa fi halbati hasa'un min tamr game da tazar da ya mata manzo Allah yace akwai sa'i ɗaya na dabino akan sa kenan sai ya mayar da wannan dabba da tiya ɗaya ta dabino ko kuma tiya ɗaya ta abinci kamar yanda ya gabata a wacce riwaya dan haka wannan wasu daga cikin magabata su suna ganin cewa shi sa'in yana kididduguwa a sababin kididduguwar dabobin da mutum ya saya misali ka sayi tinkiya 10 kowace ka samu hantsa a ciki a lokacin da aka yi ciniki da ka zo ka tatse su a yau ka tatsa a gobe sai ka ga sabanin haka ne sai ka ce a maidawa za ka yi ka karbo kudinka to anan wasu malamai suka ce in dabba ta kai 1000 ka saya wannan tiya ɗaya ta dabino ba ka kara ba a kanta an gane ko da dabba ɗaya da dabobi da biyu da sama da haka duk ɗaya ne hukuncin ɗaya wannan kuma kasancewar shi ne abinda wasu malamai suka riyaya amma tare da cewa su jumhurin malamai musamman malaman malikiya da sauransu in dabba biyu ce ka saya kenan ka tatsa kaga sabanin yanda suke in zaka mayar to kowace dabba kenan sa'i 1 na dabino zaka maida da ita kenan in dabba 10 ce sa'i 10 wato zaka mayar da shi shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana fa in radiyaha amsakaha duk wanda ya sayi irin wannan dabba in ya ga damar rike ta ya rike ta wa in saqidaha in ya ga kuma baya bukatar ta ya fusata akan cutar da aka masa wa fi halbatiha sa'u min tamr game da tatsar da ya mata nonon da ya tatsa in zai mayar da ita manzon Allah yace to na kanshi sa'i 1 na dabino kenan ya maida dabbar sa'i 1 na dabino sannan ya karbo kudin sa babu bai ila abdi zani wa qala shuraih huwa al-qadi in sha'a radda min az-zina qala hadathana abdullah ibn yusuf huwa at-tinisi قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري انه قال حدثني سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسر ثم إن زنت فليجلدها ولا يسر ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin sayar da bawa mazinaci. Idan kana da bawa ko baiwa waɗanda suke aikata ayyuka na alfasha ma'ana zina, to ba laifi ba ne baka kai wannan bawa kasuwa ka sayar da shi, ko wannan baiwa ka sayar da ita. Amma ya zama wajibi shi wanda ya zo zai saya kai masa bayani game da illar da ta sa za ka sayar da wannan bawa naka. In ya iya ya saye shi da hadin shi. Hadisi da ya muka karanta shi wakil da yamma. Wato shi ne sai malam yake cewa wa qala Shuraih, wato Shuraih al-Qadi Allah ya ji kansa ke cewa in sha'a radda min az-zina, yace in har mutun ya ga dama ya sayi bawa, bawa mazinaci ko baiwa mazinaciya, to ba laifi bane yana iya maidawa ya karbo kudinsa domin zina aibi ce, wanda kuma aibin da ya kai matuka a wajen muni. Wannan kuwa kasancewar wani mutun ne ya sayi wata baiwa a wajen wani, wannan baiwa ta yi aiki na alfasha ma'ana ta yi zina, shi wanda ya saya a lokacin da ya saye ta bai san da cewa ta yi wannan alfasha a baya, to a lokacin da ya samu labari sai ya kai karin wanda ya sayar masa da wannan baiwa wajen wannan alkadi, alkazi Shuraih almajirin Aliyu dan Abi Talib, yana daga cikin fitattu a cikin alkadai waɗanda suke da kaifin hankali kuma suke da zurfin ilimi, domin tabi'i ne daga cikin tabi'ai. To a lokacin nan da ya kai kara wajen Qadi Shuraih, a lokacin nan sai ya ce masa a kana da yanci, in har bata maka ba kana iya maidawa ka karbi kudinka. An gane ko ya yanke hukuncin cewa kana iya maidawa ka karbi kudinka tunda aibi ne kuma ba a bayyana maka. To shi ne a nan malin bayan ya zo da wannan asar na Shuraih, sai ya zo da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa idza zanati da amatu, manzon Allah ya ce idan baiwa ta yi zina fatabayyana zinaha, zinarta ta fito fili kenan aka samu shaidu suka tabbatar da cewa ta yi zina, fale jilidha, wato mai gidanta ya bula data ya mata haddi na zina. An gane ko haddi na zina zai mata wato bulala 50 za a yi mata, wanda in ɗa ne bulala 100 za a masa, in iya ce bulala 100 za a mata, amma da yake baiwa ce to rabi za a mata, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al'azab, na kansu bayi rabin abin da ke kan ya'ya wato na azaba. Me ake nihi da azaba? Shine haddi. Baiwa ko bawa in suka yi laifi za a yi musu haddi, to rabin abin da ake ma da to haka ake musu. An gane ko in da ne kaga in ya ce bulala 100 za a yi mata, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa bulala su wato bulala 100, azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadda, mazinaci da mazinaciya Ubangiji Ta'ala ya ce kowane ɗaya daga cikinsu wato ku bulala shi bulala 100. To don haka a nan manzon Allah sai ya ce fa lai jilidha, wato mai gidanta ya bulala take nan ya mata bulala 50. Don haka wannan yana nuna mana mai gida a cikin bayinsa, to wannan shi ma matsayin hukuma ne, in suka yi laifi yana iya ɗaukar doka ya zartar musu da abin da ya dace. An gane ko shi ne shari'a ta ba shi izinin cewa ba sai ya kai kotu ba, shi da kanshi aka ba shi izinin ya bulala. Amma in kai ba mai gida ba ne bayinka ne, wannan dole sai dai ka kai kotu, kai ba kai za ka zartar da wannan hukunci, hukuma ita za ta zartar da shi. Shi ne sai ya ce wala yusarrif, manzon Allah ya ce amma kada ya mata Allah wadai. Lafazin wala yusarrif an ciro shi ne daga at-tasrif, at-tasrif shi ne at-ta'nib wal-law, an gane ko shine a Hausa ake cewa rarauka, duk da cewa in aka ce rarauka tana da bambanci da Allah wadai. Allah wadai ai maka kalimomi waɗanda za su nuna cewa abinda kai ba kai daidai ba, amma ita rarauka kamar misali mutum ne kuna tare da shi, kamar yadda Hausawa suke cewa kuna faduwa kuna tashi, sai wani abu misali ko wata sauka wanda ya kamata a ce ya gaya maka, kai baka ji ba sai dai a gari ka ji, to anan ne shine zaka iya zawa kai masa rarauka kai masa kalimomi, wane yanzu matsayin tsakanina da kai abu kaza a ce sai dai wajen wane zan ji. Kaga irin wannan bayani ba a kiran shi Allah wadai a Hausa. To abinda ake nini da at-tasrib anan shine at-ta'nib wallahu kenan, anan yin kai kada yi mata Allah wadai. Yasa domin ya mata Allah wadai wannan kamar ya kare ingiza ta ne akan wannan aiki wanda yake na alfasha. To tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada yi mata Allah wadai, menene ya dace yi mata? Shine yi mata galgadi, ya ja hankalinta, ya nuna mata rashin dacewar abin da ta zo da shi. To anan bai wace ma aka ce kar ayi mata Allah wadai, to ina ga wadda take iyaci tai irin wannan aiki na alfasha? Kina abin da ya kamata ayi mata galgadi, a ja hankalinta, a nuna mata girman wannan laifi cewa ta tuba zuwa ga Ubangiji, a yi kokari a gyara halaye a kori gaba. Shine anan yace wala yusarri, manzo Allah yace kada yi mata Allah wadai, domin ya mata Allah wadai ƙara ci gaba za ta yi da wannan aiki na alfasha. Sai ya ce kuma in zanat, manzo Allah ya ce sannan in ta koma yin zina karo na biyu, manzo Allah ya ce fal yajlidha wala yusarri, ya daidaita bulalata bulala 50 wala yusarri, kada yi mata Allah wadai. Sannan sai ya ce kuma in zanat thalitha, sannan in ta yi zina karo na uku, wannan kenan abin ya riga ya zame mata dabi'a da al'ada, ya riga ya zame mata jiki, kenan dinawa tana da wahala. Shi ne sai ya ce fali ya bi'iha walau bi hablin min sha'r, wato sai ya sayar da ita walau bi hablin min sha'r, koda wato igiya ce wadda take ta gashi da ake tukawa ta isga, sha'r ana nihi isga, isga kamar gashin raƙumi ana tuka igiya da shi a wannan lokaci. Shine nan manzon Allah yace fali yabiha walau bi hablin min sha, ya sayar da ita kai koda igiya ce ta isga za a bashi, ya bada ta ya samu lafiya. Wannan yana nuna cewa sayar da baiwa wadda take mazinaciya wannan halaka ne, baiwa ko bawa, don haka malam yace babu bai ila abdin zali, babi ne wanda ke bayani game da halaccin sayar da bawa mazinaci. Me yasa anan in hadda sayar da shi baya halatta, menene fa'idar? Manzon Allah yace fal yabiha walau bi hablin min sha'r, kaga kenan wannan gaba ita ce take tabbatar da bawa ko baiwa mazinata ya halatta a sayar da su, tare da cewa zinar wato aibi ce. Kuma wannan yana nuna cewa duk baiwar wadda haka ya zama dabi'arta, to baya halatta mai gidanta ya ci gaba da zama da ita, saboda anan manzon Allah ya yi umarni cewa ya fali ya biha, ya sayar da ita walau bi hablin min sha'r, domin kasancewar sayar da ita da zai yi a wulakanci, to wannan zai iya sanyawa, zai mai yiwa zai iya zame mata sababi na takami kanta, ya zame mata wazi, ko kuma shi wanda ya saye ta kenan yayi kokarin ya aurar da ita, ko yayi kokarin ya san yanda zai yi shi ya kame ta, ma'ana ya dakatar da ita game da wannan aiki na alfasha. Dan haka dai anan yana nuna cewa aibi ne, amma in zaka sayar da bai wanda take da irin wannan illa, wanda zai saya ka fito fili ka faɗa masa ga laifin da yasa zan sayar da wannan bawa nawa ko wannan baiwa tawa. Kuma wannan dalili ne wanda bugu da ƙari yana tabbatar da duk macen da alfasharta ta bayyana, to baya halatta mutum ya ci gaba da zama da ita, baya halatta ya ci gaba da zama da ita. An gane ko a farko in ya kasance mace malalaciya ce, to bayya halatta ka aure ta haramun ne duk matar da aka san aikin alfasha shi ta sa gaba to baya halatta musulmi ya aure ta saboda ubangiji ta'ala ya fada azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurrima zalika 'alal mu'min an haramta ma mu'mine auren mata mazinata amma haramcin haramci ne wanda yake mu'akkat yana da lokaci in ta tuba ta koma zuwa ga Allah ta dina wannan alfasha to ya halatta mutum ya aure ta amma matukar tana kan wannan aiki bata tuba ba to baya halatta mutum ya aure ta in kwa mutum yana aure da mace ya kasance ta yi wannan laifi ya samu dalilai amma ta gargadi bata dina ba ya sake samun wata dalili wata karina ko ya samu labari ya ga tabbas akwai wannan maganar ta koma yi to wannan kwata-kwata baya halatta ya ci gaba da zama da ita abinda zai yi anan sai ya rabu da ita ya fatan kuma Allah ya canza masa wadda tafiya a kai to don haka anan baiwa ce ma ake magana manzon Allah ya ce in ta yi zina zinar ta bayyana kenan me ake nihi da ta bayyana kenan aka samu dalilai shaidu waɗanda suka tabbatar da haka dan yi ta maganar zina dole sai an samu shaidu sannan za a tabbatar da haka in ba a samu ba shaidu guda hudu to ba maganar a tabbatar kenan wannan kenan in har kaga kana taddar ba zaka kame ba anan to sai ka bi hanyar da zaka sallime Imam Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da amai ribuka ila ma la yaribuka kabar duk abin da ke baka shakka zuwa abin da baka kokonto akan shi duk abin da ka san baka da kwanciyar hankali akan shi to ka rabu da shi ka je ka samu abin da kake da tabbas baka kai kawo akan shi amma in shaidu sun bayyana al'amari ya tabbata anan kenan shine sai a zartar da hukuncin Allah kenan a irin yau da ba a irin wannan hukunci na Ubangiji ba a zartar da shi me za a yi anan kenan shaidu sun bayyana tun a farko anan kenan sai a galgade ta a ja hankalinta in ta dina ta tuba ga Allah to wannan mutum sai ya ci gaba da zama da ita amma in ta koma yi ta koma yi wannan ya zama tabi'ar ta da al'adarta baya halatta ka ci gaba da zama da ita sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Abu Huraira da shi da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara musu yadda suna fada suna cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ila amati idza zanat wa lam tuhsin wato an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da baiwa wanda tayi zina bata kame kanta ba ma'ana wanda kawai ta maida shashanci shine al'adarta da dabi'arta wanda wannan daman a wancan lokaci ba ma farkon musulunci a jahiliya ma bayi su ne aka san su da yin zina iya ba a san ta ba da yin zina an gane ko a jahiliya ma kafin musulunci don haka Hind matar Abu Sufyan da aka yi bayanin cewa idan iya ta yi zina to iya abinda za a yi mata na haddi in ba ta taba yin aure ba bulala da in ta taba yin aure a jajjefe ta har ta mutu sai take mamaki yanzu diya za ta hudu za ta yi zina yanzu za a ce diya ta zo ta yi zina duk matsayin da Allah ya mata to kaga wannan yana nuna cewa daman a wancan lokaci zina ba ta mutanen kurai bace ba bayi su ne aka san su da wannan shashinci dan haka anan shine ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da aka masa tambaya game da baiwa in ta yi zina shine sai yace walam tuhsin ma'ana ba ta kame kanta ba ya zamanto ta maida abin dabi'a da al'ada kala sai yace in zanat fashiduha in har kuka tabbatar da cewa ta yi zina kenan aka samu shaidu manzo Allah yace kubula lata kuma in zanat sannan in ta koma yin zina karo na biyu manzo Allah yace fashiduha ku dai bulala ta shine bulala 50 kuma in zanat manzo Allah yace in ta koma yin zina karo na uku babi'uha walau bi bafir manzo Allah yace ku sayar da ita koda igiya ce ta isga an gane ku koda igiya ce ta isga manzo Allah yace in an ba ku ku karba ku bada ta ku rabu da musiba wannan shi ma kamar yanda wancan hadisi ya gabata, abinda yake tabbatarwa shine bawa ko baiwa mazinata ya halatta a sayar da su, kamar yanda manzon Allah ya ce fabi'uha ku sayar da ita, inda sayar da ita baya halatta to da manzon Allah ba zai ce ba a sayar da ita. Sai dai kamar yanda muka yi bayani, shi wanda zaka saida masa dole sai ka masa bayani, dan in bayan ciniki ya tabbata ya samu labari to yana da yancin da zai dawo da ita ya karbi kudin shi. Qala Ibn Shihab az-Zuhri sai ya ce la adri a ba'da thalithati aw ar-rabi'a, shin bayan karo na uku ne ko na hudu ne manzon Allah ya ce a sayar da ita, shin bayan zinar ta uku ce ko ta hudu ce? Wacce riwaya dai da ta gabata bayan karo na uku ne manzon Allah ya ce ku sayar da ita ko da da igiya ce ta gashi ta izga, an gane ko nan shakka ne ya samu ya ce la adri ban ya sani ba, a ba'da thalithati shin bayan zina karo na uku ne manzon Allah ya ce a sayar da ita awir rabi'a ko kuma bayan karo na hudu ne? To dan haka wannan yana nuna duk mutumin da yake da bawa wanda yake mai mugun hali, kamar misali ya kasance mazinaci ne ko mai dauke-dauke ne da duk abin da ya kama da haka, to wannan aibi ne, kuma wannan aibi baya haramta maka ka kai shi kasuwa ka saida, sai dai in za ka sayar da shi sai kama wanda zai saya bayani. Dan haka da dukkan misali, kamar duk da cewa bayani ya gabata, duk abin da mutum zai sayar da shi in dai ka tabbata yana da aibi to dole ne sai kama mai saya bayani. Babu shira'i wal bai'i ma'an nisa. قال حدثنا ابو اليمان هو الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزه عن الزهري وابن شهاب قال عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وعاتك فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام أنه قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشتردوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع قرا كان زوجها او عبدا، فقال ما يدريني. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin saye da sayarwa tare da mata, ma'ana namiji ya zo ya sayi kaya a wajen mace ko mace ta je ta sayi kaya a wajen namiji. Ngani ko menene hukuncinsa? Hukuncinsa shine halacci, kamar yadda zamu ga dalilin da yake tabbatar da haka shine yace babu shira'i wal bai'i ma'an nisa, babi ne wanda ke bayani game da hukuncin saye da sayarwa ma'an nisa tare da mata, ma'ana ka zo ka saya a wajen mace ko mace ta zo ta saya a wajen namiji. Shine anan wato malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوترانا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شبوبونا فذكرت له وتسينا أنبتا مسا الأمر بريرة واندئتا بريرة بيواج أما تكنزو gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen Aisha takan yi mata khidima, ma'ana aikace in ta gama kuma ta koma wajen masu gidanta. to wata rana masu gidanta sai suka dora mata fansa shine al-mukataba cewa ta je ta hadu musu hukiya tara na azurfa ta zama diya wanda ita al-kitaba dora ma bawa fansa abu ce wanda Allah ya shar'anta mana da nasi na al-Qur'ani a cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra wadanda suke neman dora fansa daga cikin abin da kuka mallaka na bayi Ubangiji ta'ala yace fakatibuhum ku dora musu fansa in alimtum fihim khayra in har kun sani alkhairi tattare da su ma'ana wannan fansa da kuka dora musu za su iya bedin kansu misali in kana da bawa sai ka ce da shi jika nan zuwa shekara uku ka hadu mun miliyan guda an gane ko in ka hada mun miliyan guda a nan tsawon shekara uku je ka kai dali ka yanke masa lokaci amma ba za ka yanke masa lokaci wanda yake kuratacce wanda ba zai iya ba a'a ka dora masa gwargwadon lokacin da zai ko kuma ka bar masa kofa bude je ka a duk lokacin da ka zo mun da miliyan guda in dai ka hadu miliyan guda ka kawo mun to kai dali in da ya fita ya je ya samu miliyan da ya kawo maka take yanke ya zama da in a shekara 10 in 20 in 30 ya hada wannan miliyan guda to ya zama da amma ba zai danci ba matukar didi da dala ta rage a kan shi wanda wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta addinin musulunci musulunci da ya shar'anta bauta bi shar'anta bauta dan kullun ka rike mutum a matsayin bawanka sai da musulunci ya bi hanyoyi yanda waɗannan bayi za a yi kokarin kubutar da su game da bauta musulunci ya kwadaitar da duk mutumin da ya yantar da bawa akwai babban sakamako da Allah ya tanada masa a gobe kiyama shine aljanna sannan ga irin su dora fansa da sauransu to ita barira masu gidanta sun dora mata fansa cewa ta hadu musu hukiya tara ukiya ma'auni ne na azurfa duk ukiya ɗaya abinda take badawa wato shine dirhami wato 40 an gane ko dirhami 40 shine ukiya guda to kenan kaga 40 40 su tar nawa kenan 360 dirhami 360 za ta hadu musu to a lokacin nan sai ta zo ta fada ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya Aisha ki taimaka mu kinji yanda masu gidana muka yi da su sun dora mun fansa cewa in hado musu hukiya tara na zama diya a lokacin nan Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce je kike fada musu in sun yarda sun amince wannan hukiya tara da suka dora miki a yanzu zan hada musu kudi hannu ba bashi ba amma alwalaici naki na wani Aisha ta yi haka ne domin ta tabbatar musu abin da yake tabbas wanda abu ne sananne duk wanda ya yantar da bawa to shi yake da alwalaicin wannan bawa ne ake nihi da wannan shine ake nihi kenan wala'ul itiki na in ka yantar da bawa wannan bawa kai kake da alwalaicin sa kaddara cewa wannan bawa Allah zai masa rasuwa ya zamanto baya da mai gado ko kuma babu wanda zai gaje dukiyar shi gaba daya to in baya da wanda zai gaje dukiyar shi gaba daya kai da ka yantar da shi kai ne zaka iya gadan shi zaka gaje dukiyar shi gaba daya in yana da wanda zai gaje shi in ya gaje iyaka san shi to abin da ya rage kai da ka yantar da wannan bawon kai zaka zo ka fashe saura misali kai ne ka yantar da bawa Allah ya masa rasuwa ba da ba jika sai matar shi kawai ba uwa ba uba ba da ba jika sai matar shi kaga anan in an kasa hudu matar shi an ba ta ruhi ɗaya daga cikin hudu nawa suka rage kenan uku to wannan kashi uku wanda ya yantar da shi sawa'an namiji ne ko mace ce ce to su za su zo su kwashe wannan abin da ya rage to anan sai Aisha ta ce ki je ki fada musu zan hada musu wannan hukiya tara take yanki amma alwalaicin ki nawa ne a lokacin nan Barira ta je ta fada ma masu gidanta sai suka ce a basu yarda ba basu amince ba sai dai in su za su rike alwalaicin ita Barira sai dai in alwalaici nasu ne to shine anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida Aisha tace fa zakartu lahu sai na ambata masa ma'ana na bashi labarin abinda masu gidan Barira suka fada sun ce a sai dai in su za su ci gaba da rike alwalaicin ta manzon Allah sai ya ce ma Aisha ishtari wato saye ta ma'ana ta sa kudin ki basu wa atiki manzon Allah ya ce yantar da ita fa innamal wala'u liman ata ina tabbatar miki alwalaici kadai na wanda ya yantar da bawa wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaici wannan manzon Allah yana tabbatar mata abin da yake cikin hukuncin Allah shine ya ce mata ishtari wato sayi Barira ma'ana ta sa kudin ki bata wa atiki yantar da ita fa innamal wala'u kisan da cewa kadai shi alwalaici liman a'ataka na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa kuma kaman nabi sallallahu alaihi wasallama min al'ashi sannan da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin sahabbai fa athna ala allahi bima huwa ahli yayi godiya ga ubangiji ya kyautata masa yabo ya wanda ya cancanta kuma kada sannan bayan yayi yabo ga ubangijinsa sannan manzon Allah sai ya ce ma balun nas yashtariuna shurudan laysa fi kitabillahi manzon Allah ya ce me yasa mutane wato suke gitta wasu sharuddan da ba sa cikin hukuncin Allah anan fi kitabillahi ba ana nihi ba a cikin alqur'ani a sharuddan da ba sa cikin hukuncin Allah an gane ko shine ake ne hukuncin Allah ko ya hada alqur'ani da sunna dan karkace ya abu kai sai a cikin alqur'ani in ka samu zaka wadatu da shi in ba cikin alqur'ani bane ba zaka karba ba abin da yake nihi anan da yace ma balun nas yashtariduna shurudan laysa fi kitabillahi me yasa mutane suke yin sharuda sharad suke sharadi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah sai yace man ishtara da sharadan laysa fi kitabillahi fa huwa batil manzon Allah yace duk wanda yayi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah fa huwa batil manzon Allah yace wannan sharadi ba ta ce ne wa in ishtara da mi'ata sharadin ko da yayi sharadi sharadi 100 in dai baya cikin hukuncin Allah manzon Allah yace ba ta ce ne sai yace sharadul lahi ahab sharadin Allah shi yafi cancanta game da biya wa awsaka kuma shi yafi cancanta a amince masa duk sharadin da Allah yayi to wannan shine yafi cancanta a karba kuma shine yafi amince yafi a amince da shi yanzu misali na sayar maka da babur sai na ce to wani fa na sayar maka da wannan babur kin amma kar ka yi kyauta da shi kuma kar ka saida kaga wannan sharadi ne wanda yake batacci yaya zan sayar maka abu ya zama mallakar ka in ce kar ka saida kuma kar ka yi kyauta da shi to anan in ka saya ya halatta ka sayar da shi ko ka yi kyauta da shi baka saba alƙawari ba saboda wancan da mun sharadi ne wanda yake batacci ko na saya maka wannan abu kaza amma kawai sai dai in kaza za ka yi da shi to yaya za ka masa wannan sharadi tunda ya riga ya zama mallakar shi kenan abin da ya ga ya dace shi ne zai yi to dan haka anan wato wa'azi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ko mu ce khutba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wanda wa'azi ne in abu ya kama to manzon Allah yakan tashi a cikin jama'a yayi gargadi akan abin da ya faru dan haka a lokacin da aka yi abin da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin sahabbai manzon Allah ya yabo ubangijinsa ya kyautata ya godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi wanda wannan ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na khutba ko mu ce wa'azi ko khutba in za a yi kenan farko shine a yi godiya ga Allah a kyautata masa yabo sannan a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sakon da ake son a isar ma jama'a sai ya biyo baya don haka da yayi bu ubangijinsa yaban da ya dace da shi kuma kala sannan sai ya ce ma balun nas wani ya samu jama'a yashtariduna shurutan laysa fi kitabillah suke yin sharadi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah wanda anan ma ya maimaitu ba su ɗe ba su biyu ba ladabi ne daga cikin ladabba na wa'azi mai wa'azi ya zamanto wa'azinsa riga ba wuya duk wanda ya sa ta yi masa daidai an gane ko ai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba bai san ba suwa ne ne masu gidan barira wanda suka yi wannan laifin ya san ko suwa ne ne to amma babu fa'ida game da bayyanar da su saboda kasancewar bayyana mutum a wajen wa'azi wannan zai sanya ma ya kyamaci shi abinda kake faɗa masa na gaskiya ya ki amsa domin ka wulakanta shi ka tuzurta shi a cikin jama'a amma in ka ce me yasa jama'a suke yin kaza to wanda yake da laifi ya san da shi aiki kuma anan sauran jama'a ba su sani ba kuma wannan yakan iya karɓar wannan gaskiya to dan haka shi mai wa'azi kenan wa'azi abinda ake bukata ya zama riga ba wuya shine anan manzon Allah yace ma balun nas me yasa jama'a yashtariduna shurutan laysa fi kitabillah suke yin sharda sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah sai yace man ishtarada sharadan laysa fi kitabillah duk wanda yayi sharadi sharadan da baya cikin hukuncin Allah fa huwa badin wato wannan sharadi sharadi ne batacci kamar yanda wannan waye bayani kafin Allah ya basa rasuwa a cikin dukiyar shi ta gado sai yake cewa babban gidan shi kar a sa shi a gado kuma kar a saida shi a bar shi na fami ne duk wanda yake dan gidan ya zo ya zauna a ciki babban abokin shi aminin shi sai yake faɗa ma alƙalin lauyan da yake tabbatar da wannan wasiyar yace masa Allah ya ji kan wani maganar shi mun maida masa wannan hukuncin Allah ne a yanzu ban tashi raba gidan amma lokaci yana zuwa raba shi za mu to wannan shine ka'ida duk abin da za a yi na wasiya ko wani sharadi in dai baya cikin hukuncin Allah to abin da ya kamata a sanya kafa a shure shi ko min girman wanda ya sharada saboda haƙin Allah shi yake sama da kowa shine anan manzo Allah ya ce man ishtarada sharadan laysa fi kitabillah yanzu misali kaddara cewa an bar gida an ce na fami ne kowa ya zo ya zauna kowa ya zo ya zauna akwai wanda ya wadatu ba sai ya zo ya zauna ba kuma yana da haƙƙi a gida kuma yanzu shi wanda Allah ya masa rasuwa daga cikin su yana da haƙƙi yaya za a yi da haƙƙin shi to dan haka abinda Allah ya tsara ya shar'anta in ana so a zauna lafiya to wannan shine za a yi shine za a yi gara a zo a raba in an raba kowa ya san menene haƙƙin shi in ya so a zo a gama a zauna har a kai lokacin da za a wani amma haka kawai a bar shi a ce kowa ya zo ya zauna wannan kwata-kwata baya halarta kuma in har ana haka da nihin cewa haɗa kan su iyalin mamaci to wannan ba haɗa kansu bane raba kansu ne domin za a yi ta hayaniya a yi ta jayayya amma in aka raba kowa ya san ka san shi in ya so daga baya a zuwa a zauna to wannan shi ba laifi bane ba to shine anan kenan yace duk wanda yayi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah ba ta ce ne wa in ishtarada mi'ata sharadin koda yayi sharadi sharadi dari sai yace sharadun lahi a haqqu sharadin Allah shi ya fi cancanta game da biya wa ausabu kuma shi ya fi cancanta a amince masa mallan ya zo da wannan hadisi domin a wata riwaya yakan zo da lafazin cewa ma balu rijali yashtariduna shurutan laysa fi kitabillah ma balu rijali me ya samu wasu mazaje suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah kaga anan kenan lafazin annas anan ana nihi da rijal ma'ana ma balu rijalin kamar yanda yazo a wacce riwaya kaga anan da Aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninta da waɗannan maza aka yi ciniki to dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna cewa ya halatta namiji ya sayi kaya a wajen mace ko mace ta saya a wajen namiji. Sannan hadisi na biyu a baban riwaya ta Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda yake cewa anna Aisha ta radiyallahu anha, lalle Aisha Allah ya kara mata yadda sawa mata barira, wato ta taya barira a wajen masu ita na cewa za ta hada musu kenan ukiya tara take yanke kenan, amma alwalaicin nata ne. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce innamal wala'u liman aata, kusan da cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa, wanda ya yantar da bawa sawa annamiji ne ko mace, shi yake da alwalaicin bawa, ba wanda ya sayar masa ba, wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaici. Yanzu misali, na sayar maka da bawa ko na maka kyautar shi ko na baka sadakar shi, in ka yantar da wannan bawa kai kake da alwalaicin ba ni ba, saboda ya riga ya zama mallakar ka. Qultu li nafi, sai na faɗa ga Nafi, in ji shi Hammam, na ce masa hurran kana zaujuha aw abda, wai mijin na barira a lokacin da ta samu yanci ɗa ne ko bawa ne? Faƙada, sai ya ce ma yudri, ni ya ce ni dai ban yi sani ba. Wata fa'ida yake so ya samu tare da cewa ya tabbata a cikin wata riwaya mijin nata a wannan lokaci bawa ne, don haka manzon Allah sai ya bata zaki, in ta ga ta iya ci gaba da zama da shi a matsayin shi na bawa su zauna, in kuma ta ga bata son shi a matsayin shi na bawa to ana iya kashe aure. A lokacin nan ta zaɓi kanta, kamar yadda yake cikin wata riwaya, kuka ya ringa mata, ya ringa kuka, aka nemi ta tausaya, ta ce a'a ita kawai kanta take so. Manzon Allah ya ce to hukunci ne na Allah, a nan aka kashe auren da yake matsayin shi bawa ne. To a takaice, wannan dai yana nuna mana halakka ne kenan ciniki tsakanin maza da mata, maza su saya a wajen mata ko mata su saya a wajen namiji. Babun hal yabi'u hadirul libadin bighairi ajr wa hal yu'inuhu aw yansahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idza istansaha ahadukum akhahu falyansahla wa rakhasa fihi ata'a. Qala haddathana Ali ibn Abdillah wa ibn al-Madini qala haddathana Sufyan wa ibn Uyayna an Isma'il an Qais annahu qala sami'tu Jarir radiyallahu anhu yaqul bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati was sam'i wat ta'a wan nushi li kulli muslim. Qala hadathana Sa'd ibn Muhammad qala hadathana Abdul Wahid wa ibn Ziyad qala hadathana Ma'mar wa ibn Rashid al-Azdi أنا عبد الله بن طاووس أنا أبي هو طاووس كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبي هادر اللباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبي هادر اللباد؟ قال لا يكون له سنسارا. wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai shin yana halatta dan murni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan shi ba tare da lada ba, ma'ana ba tare da ya biya shi ba, dan kauye ne ya lauto kaya ya kawo bai san yanda gari yake ciki, shin ya halatta ka karɓi kayansa don kar a bigi hancinsa ka sayar mishi da kayan shi ba tare da neman ya biya ka ba? Shi ne malam ya yi babi, shi ne sai ya ce wa hal yu'inuhu, shin wai zai iya taimaka masa a kan sayar da kayan ba tare da ya biya shi ba? Aw yansahu, ko ya masa nasiha, in misali yana nihin ya sayar da kayan shi shika goma goma alhali kayan ku shika sha biyar biyar suke, ya ce masa a kar ka sayar da shi a wannan farashi, shi ka sha biyar ake sayar da kayan nan, shin ya halatta ya masa irin wannan nasiha ko bai halatta ba. To shine anan malam sai shigo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idzaftan saha ahadukum akahu falyan sahla. Idan ɗayanku, wato idan ɗayanku kenan ɗan uwansa ya buƙaci yi masa nasiha, wato falyan sahla, wato yi masa nasiha. An gane ko? Idan ɗayanku, an gane ko? Ya nemi idzaftan saha ahadukum akahu, idan ɗayanku ya nemi yin nasiha ga ɗan uwansa kenan. Kane ma ka ce wannan na kawo kaya amma ban san yanda al'amari yake, yaya farashi yake, an gane? Ko kuma ya tambaye ka wani ina son in yi kaza, wace shawara za ka ba akan wannan al'amari? Kaga anan shi da kanshi ne ya buƙaci cewa kai masa nasiha a matsayin ka na ɗan uwan shi musulmi. Manzo Allah ya ce falyan sahla, ya masa nasiha ya gaya masa gaskiya. To wannan kamar yanda yake cikin wata riwaya wadda na cikin musnad na al-Imam Ahmad, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd, sai yace fa idza tansaha ar-rajulu ar-rajula falyansahla. Manzo Allah yace ku rabu da mutane, Allah ke azurta wato shashin su da shashi, ku kyale su su zo a makauce su sayar da kayan su, domin Allah yake azurta shashin su da shashi. Sai yace amma in mutum ya nemi dan uwan shi cewa ya yi masa nasiha, manzo Allah yace to ya masa, kine in ba tambayar ka bai to ka bar shi kawai, amma in ya nemi ka gaya masa yaya kasuwa take to ka fito fili ka faɗa masa kai masa nasiha. To shine nan malam yazo da wannan hadisi yace idzaftan saha ahadukum akahu falyansahla, wato in ɗayanku ya buƙaci nasiha ga ɗan uwansa to falyansahla, shi ɗan uwan nasa ya masa gargaɗi kenan ya gaya masa gaskiya. Shine sai yace warakhasa fihi aba aba ibn abi rabah, Allah ya ji kansa yayi rangwame kenan, ɗan birni yakan iya shi kwantar sayar ma ba kauye kayan shi kenan ba tare da lada ba. Shine anan wato malam sai ya zo da hadisin Jarir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, yake cewa bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wato nayi chaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce mubay'a, nuna yarda da amincewa da bada hadin kai da goyen baya, an gane ku? Shine ake kira da mubay'a, a Hausa ana kiranta chaffa kenan, wanda kuma in an yi inda namiji ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kakan zo ka dora hannunka akan nashi ku jimke kenan, ka nuna kayar da ka amince ka bada hadin kai. Amma in mata ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wadatu da maganar cewa sun yarda sun amince, ya yarda ya amince, amma bai taba hannu, bai taba hada hannu da wata mace wadda ba ta shi ba. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta tabbatar da haka, yayi mubay'a da mata amma bai taba hada hannun shi da wata mace wadda ba ta halatta gare shi ba. To shine anan shi Jarir ya ce cewa bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kulla chaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala shahadati Allah ilaha Allah ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, abusa tabbatar da cewa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu, kuma na tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala, wa iqamis salati, hakanan na kulla mubay'a da shi abusa tsayi da sallah a lokacinta, wa ita'iz zaka, hakanan akan bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, wasami wa ta'a, haka na kulla mubay'a da shi akan cewa zan ji in bi ga duk wanda yake shugabanta ta, duk wanda aka ce shugaba ne nawa to zan me ka wuya in ji in bi ga duk abin da yace in yi, matukar babu saba ma Allah ko saba ma manzon shi, saboda duk lokacin da na gaba da kai ya umarce ka da wani abu ko ya hane ka game da wani abu wanda akwai saba ma Ubangiji subhanahu wataala ko manzansa a karkashin wannan umarni ko hani, to baya halatta kai masa biyayya. hakkin Allah shi yake sama da na kowa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima yake cewa fima umira wa nuhiya, sai yace malam yi umar bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a aw kama kana. Ko kuma a wata riwaya yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha, sai yace malam yi umar bi ma'siya fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi game da abinda aka ce yayi ko ya dina abinda yake so ko yana kin abu. Manzon Allah sai yace malam yi umar bi ma'siya matukar ba a umarce shi ba da saba ma Allah ko manzansa, sai yace fa in umira bi ma'siya, in aka umarce ka da abu wanda yake na saba ma Allah, manzo Allah yace fala sam'a wala ta'a, ba maganar bi ba maganar shi ko mun girman mutum, haƙin Allah shi yake sama da kowa. Shine anan yace wasami wa ta'a, na kullu mubayi'a da manzon Allah cewa zan ji zan bi ga duk wanda yake shugabanta ta akan abin da aka ce in yi ko in daina, matukar babu saba ma Allah ko manzon shi. Sai yace wan nusihi li kulli muslim, kuma na kulla mubayi'a da shi akan cewa zan gargadi kowane musulmi in dai dan uwana musulmi na ga yana bukatar gargadi to zan gargade shi. To dan haka malam ya shigo da wannan hadisi na Jarir ibn Abdullahi, duk da cewa lafzi ne wanda yake a amma abin da yake tabbatarwa kenan in shi ba kauye ya kawo kaya yana nihin ya sayar da su, kaga zai sayar da su zai sayar da kayan shi ba da farashin da ya dace ba, to anan kana iya masa nasiha, kana iya masa nasiha ka gaya masa cewa ga iya yanda farashi yake, duk da cewa anan malamai sun takaita akan cewa sai in shi ne ya nemi nasihar, in ka ga ya nemi nasihar to anan sai ka faɗa masa kamar yanda hadisi ne sahihi, an gane ko, wanda kasancewar wato Abdullahi ibn Usman daga Aba ibn Abi Rabah yake cewa wani ya masa tambaya game da wani bakawi da ya kawo kaya zai sida shi a lokacin nan, Aba sai yake ce masa ba laifi kana iya jibintar wannan kaya wato ka sayar masa, kuma kamar yanda an samu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar ba kauye ne ya kawo kaya zai sayar da kayansa a lokacin nan, wato sai ya zo sai ya faɗa masa, sai ya ce masa abinda za a yi an gane ku ce ka in an taya kayan naka karka sallama ka zo ka gaya mun, in ka gaya mun in na ga yayi ya ce to zan iya sayar maka, kamar yanda kenan hadisin Salim al-Makki shine yake bada labarin cewa wani ba kauye ya zo da wata taguwar shi mai nono ya kawo ta zai sayar da ita, a lokacin nan Talha ibn Ubaidillah sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce masa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha an yabi ahadirul ibad, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi hanin dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi, sai yace walaki ni zahab ila su anguru man yubayuka, yace je ka kasuwa ka kasa dabbar taka amma kai nazari duk wanda zai sayi wannan dabba fa shawirni ka zo ka shawarce ni, in an taya ka zo ka faɗa hatta amuraka aw ana wa anhaka, in na ga tayi in ce ka saida, in ba tayi ba in ce a kara saida, kaga anan me nuna masa cewa yaji shi ya nemi cewa ya je ya sayar mishi da dabbar shi bai san gari ba, sai ya ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da haka, amma je ka yanda aka taya in an taya ka zo ka faɗa mu, in na ga yayi kenan zan iya baka umarnin ka sayar da ita, in bai yi ba kuma zan iya cewa a'a ai dan yi hakuri dai har a samu wanda zai kara. To dan haka anan malamai suka takaita akan cewa shi ba kauyen in shi ya nemi cewa ka gaya masa yanda farashi yake ciki to wannan ba laifi bane ba ka gaya masa, an gane ko haka nan kenan anan kana iya jibintar sayar mishi da kayan shi kace kawo in sayar maka amma bana buƙatar komai fi sabilillah idan ka taimaka masa to in dan haka ne al-Imam al-Bukhari yayi babi na musamman wanda yana nuna halaccin haka shine yazo da waɗannan dalilai waɗanda za su iya tabbatar da haka amma indai da lada ne to wannan baya halatta me yasa saboda duk wanda zai idan a biya shi wannan maslahar kanshi ne yake nema amma in fi sabilillah ne to wannan ba laifi kana iya karbar kayan koda ba shi bai ce ka sayar masa anan kana iya amsa ka sayar masa in kaga zai sayar da kayan shi ba da farashin da ya dace ba kana iya gaya mashi domin wannan nasiha ce kai masa sannan sai malam ya zo da hadisi na biyu a baban shine kenan yazo da hadisi na biyu a baban shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la talaqaw rukban kada ku tarye mahaya domin sai kayan da suka lautu ma'ana kar ku yi tarye kamar yadda mutane za su fita hanyar da fatake suke zawa sai su je su tsare gehin gari kafin waɗannan fatake su iso cikin gari sai su sai duk abin da suka kawo wannan haramu ne me yasa saboda wannan akwai kuntata ma jama'a akwai kuntata ma jama'a a bari abu ya iso kasuwa ya iso gari duk wanda yake bukatar saya ya saya amma a zaiwa fita a tsare kaya akan hanya wannan haramu ne ko ma menene baya halatta shi kanshi wanda aka tarye shi aka saye kayan shi kamar yadda ya tabbata a wata riwaya manzon Allah ya ce yana da zafi in yazo ya ga farashin da aka sayi kayan shi ya saba da farashin yanda kaya suke a kasuwa to yana iya dawo maka da kudin ka ya karbi kayan shi kai kasuwa ya sayar da farashin da ya dace shine yace la talaqaw rukban manzon Allah yace kada ku tarye mahaya domin saye kayan da suka lautu baya halatta kenan ayi tari sai yace wala yabi hadirul liba kada dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan sa wannan shi ma hani ne na musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai yace fa qultu li ibn Abbas sai na fada ga Abdullahi dan Abbas nace ma qauluhu la yabi hadirul libal min manzon Allah yake nihi da cewa la yabi hadirul libal kada dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan sa ne manzon Allah yake nihi da wannan kalima kana sai Abdullahi dan Abbas yace la yakunu lahu simsara ai kar ya zambi masa dillali shin dillanci dan Allah ake yin shi neman sakamako a gobe kiyama ko kuma lada duk wanda kaga ya zama dillali so yake yayi dillanci a biya shi kenan kaga a wannan gaba ne shi al-Imam al-Bukhari akan wannan fada ta Abdullahi dan Abbas sai ya tafi akan cewa kenan in har fi sabilillahi ba tare da neman lada na abiya ka ba to kana iya jibintar sayar ma ba kauye kayan shi wannan yana daga cikin babi wanda yake na nasiha dan kada ya je ya sayar da kayan shi da farashin da bai dace ba a bige hancin shi to anan kana iya jibintar sayar masa da kaya duk da cewa wasu malamai suna gani in shi ne ya nema to ba laifi ba ne ba tunda manzon Allah ya ce ku rabu da jama'a Allah ke azurta shashinsu da shashi amma sai ya ce in ɗayanku ya nemi nasiha ga ɗan uwanshi to ya yi masa nasiha kenan in shi ba kauyen ya nemi cewa ka sayar mishi da kayan shi ko ya nemi cewa ka masa bayani nawa ake sayar da wannan kaya to dole ka fito ka faɗa masa kai masa nasiha ko kaga zai sayar da kayan shi ba daidai ba yanda ya dace ba to kana iya mishi nasiha ana shine anan yace ai la yakunu lahu simsara wato kar ya zame masa dillali an gane ko wanda asalin simsar kalima ce wadda take ba larabci bace amma daga baya kenan aka larabtar da ita ya zamanto suke amfani da ita dan shi kanshi in aka ce dillal shine ake kira dillal kenan wanda zai nuna maka kenan inda aka sa gaba min dallale ya dullu to shine yake ci an gane ko shi kanshi dillalin ba Hausa bace ba kalima ce ta larabci dillal kenan dallal wanda zai nuna maka kenan inda aka sa gaba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muke Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.